sauran matasa. A wasu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ci matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar makon jiya, sabon shirin zauren matasa na Sokoto ne arewa maso yammacin Najeriya, inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha akan ƙalubalen tsaro a jihar, musamman ma a yankin Isa da sabon birni, kazalika. Kasancewar yanzu lokacin kamfen ɗin babban zaɓe ne da ake son matasa su kauce wa zama zuga-zugi na haddasa husuma. Matasan sun haɗa da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khair Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyamini Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Makon jiya matashin ɗan jarida Aminu Al-Hussein Amanawa na magana ne kan tasirin kafafen labaru ga ɗabi'un matasan zamani yau. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
To abubuwa ne da suke faruwa za a iya cewa zamani ya zo da su kuma matasanmu suna da karancin tunani da hangen nesa kuma wasu lokutan za a ga laifin iyaye ne. Laifin iyaye ne na suna zama su yi mamakin menene laifin iyaye. Saboda dama za a ga iyaye yanzu ba sa son su ga abin da ya ɓata ran tun mutum yana yaro misali har zuwa ya kai lokacin mallaka hankalin kansa na matashi. Za a ga abin da yake so ko yana da kyau ko bai da kyau shi suke ra'ayi matuƙar dai za su faranta mashi. Saɓanin inda aka fito kenan. Za a ga idan ka duba wannan matsalolin ne abubuwan ne suna faruwa. Kafafen yaɗa labarai suna ƙoƙari iyana ƙoƙari amma kuma abin da yayi sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wato tasirin dai kawai yawanci matasa wasu na inda suke samun labaransu ba kafafe ne masu sahihanci ko waɗanda suka damu da cigabansu na rayuwa ba, wataƙil sai dai nishaɗi da sharholiya ta duniya kenan.
Sosai. Na abin da zai baka misali yanzu idan ka dubi shafukan nan kafafen na sada zumunta na social media, alal misali idan ka dubi wannan kafa ta TikTok za ka samu kusan kashi 80 na masu amfani da su matasa ne. Idan ka dubi matasan da suke amfani da su wace irin rayuwa suke, sai dai kawai a jiya ɗauko waƙan wannan mawaƙin a zuwa acting ɗinta, a yi mamin ɗinta, especially mata. Mace.
Umul Khair take ma dariya ko kuma ta ce ko su ga tabo kenan.
To maybe ta ce wani hutun da an taɓo ɓangaren da su.
Na'am, haka ne. Wato ina ganin wasu waƙoƙin gaskiya ne sai wasu mata su ɗauka suna yin wasu abubuwa da suka saba da tarbiyyar al'ummar arewacin Najeriya musamman.
To ina ganin ni abin da ke kawo haka na har da ganin su mata idan suka je wannan shafin suka buɗa idan har ba su yi wa'innan raye-rayen ba ganin suke kamar ba sa samun followers da kuma like. To shi ke sa suke ƙara ba da ƙarfi wurin wa'innan raye-rayen da suke yi na zamani.
Wato mutane kuma dama idan ba an ɗan kauce hanya ba wasu da manyan da ƙananan ba sa ba da goyon baya ko hankalinsu ba ya tafiya kan abubuwa.
Baya tafiya gaskiya saboda yanzu haka ko bude TikTok mutum ya yi inda ya ce wa'azi zai sa to ko da yake duba kila sai ya wata ɗaya bai samu wanda ya follow din ne mutum goma ba. Amma daga zaran ka fara mutum ya ce rawa zai yi ko kuma zai fara wani abu na nuna cewa shi gashi ya fito to zaka ga ana biyan shi. Maza suna bibiyar shi ana magana haka ne shi yake yawa.
Yadda kalmar nan ta yar kwalisa menene ya zaka irin wannan ko
irin kuwar.
To shi ke da yanzu
akwai karin baki biyu da suka shigo. Akwai shugaban majalisar matasa na jihar Sokoto shi ma ya zo. Yakubu Abubakar.
Yakubu Abubakar ba nan.
Idan akwai ita ma wata matashi ‘yar jarida mai ce Habiba Hakimi su ma sun zo daura.
Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi ko?
To
abinda za mu yi yanzu bari mu bar zauren abuɗe kawai. Duk wanda yake da magana sai ya ambaci sunansa ko zai ɗan yi ta'adiki sai a ci gaba da zantawa. Don haka duk mai magana yanzu sai a ɗaga hannu sai a ba shi abun magana ya faɗa wani kuma yanzu zai ci gaba da magana sai ya karɓa shi ma sai ya yi. Ina ga ta haka za mu samu nasarar nan da minti 30 insha Allah kafin mu kammala wannan zantawa.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Habiba Hakimi, yanzu kike shigowa wannan zaure na zauren matasa na BOA. Mu muna zantawa ne kan wannan darasi na yanayin gudunmawar da matasa za su bayar wajen inganta lamuran tsaro da yake yawan cewa ban tsaro a tabarbarewar na shafar ko kuma ince matasa ne yawanci a cikin wannan al'amari wadanda kuma yawanci duk wadanda muke ga ke ko a kama su ko a yi hirama da zaka tarar su matasa ne Habiba me zaki ce kan wannan
to mafi yawan akasari idan muka diba musamman nan arewacin Najeriya idan muka dubi cewa matasa ne wayannan kalubalen ke fuskantar su a lakari kuma da wasu matasa zaka samu cewa sun kammala karatun su aikin yayi ya samu sannan sana'a hannu ba shi la mai karfi bane wani zai rena sana'a hannu to wannan zai iya kawo mishi ɗaya daga cikin matsalolin da zai sa kwakwalwarsa ta fara tunani to me amfanin karatun da sauran su zai fara zama a gida a fito ayi wanka zuwa karfe 4 a fito a zauna waje daga hakan
majalisar hira kenan
majalisar hira a haka kaga kila zai zo yana ga wakili abokanin da zai zauna a majalisar kila ba na gari bane zai fara ga masa abin da ke cikin zuciyarsa kila idan akwai bargurbi daga cikin wannan majalisar za su nuna masa cewa to akwai aikin da zaka samu wanda zaka samu kuɗi wani irin aiki ne to bari zuwa za mu yi magana da kai sanar daga nan sanda suna jin ra'ayi har ya zo ya fada sannan a hankali cikin wannan tarko na fada ma a wato bangaren sace-sace ko kuma shaye-shaye makamancin haka kuma idan ka diba musamman wannan insurity inda muke fuskanta sace mutane kashe-kashen mutane kafin aikata wannan sai sun fara shan abubuwan da zai bushe musu da tunani
akwai matsalar shan miyagun kwayoyi ma a cikin
kwarai da gaske domin sai sun sha miyagun kwayoyi sa'annan hankalinsu ke iya gushewa da har za su iya tunanin su iya halaka dan uwansu na zub da jini
don watakila mutum da wanda yake cikin cikakken hankalinsa zai yiwuwa ya dau bindiga ya harbe wanda bai ji ba bai gani ba bai masa laifin komai ba
kwarai da gaske saboda idan ka yi ba laka'ari da hukumar hana sha da safarin miyagun kwayoyi wato NDLA tana iya bakin kokarinta na wurin kama masu amfani da shan wiwi a codeine da kuma wani magani da yake ake ce mishi kuskura wanda ba su halkanto ba sai daga baya suka ga matsalan da ke cikin wannan maganin sa'annan yanzu ake kokarin ganin an dakatar da wannan to kaga idan muka yi la'akari da irin wayannan matsaloli su ne wayanda za su iya kada matasanmu musamman cikin wani yanayi na rayuwa musamman yanzu idan muka dubi banga siyasa ake fuskanta
Habiba shi wannan kurkura din nan na ga wasu suna amfani da shi kamar yana waye dan jijjiga jiki ne mutum ya zama daidai ko shi ma an gano wata kwaya ce ta daban
gaskiya to wata kwaya ce ta daban wadda idan suka yi amfani da shi idan kani ba akan matsalar da ke gare shi ya mazan sa hausa irin bala'i da yake gare shi zan ce ko dan wannan bala'i dai wala akan ita din da aka gare shi kani ba ka gani kurkurawa kawai za ka yi ka zubar ba ma sai ka haɗe ba kai tunani ka gani akan shi sai ka ga wannan matsalolin idan suna amfani da su daga nan ne sai ka ga an fara sace-sace an yi kidnapping whatever da sauran shi to ka ga duk rashin aikin yi ne ga matasan kuma idan ka yi ba cikin wannan matsalolin na insecurity gaba ɗaya matasa ne kanane under age wanda za ka cimma wani kila 22 years shekara 22 wani kila shekara 24 da 5 makamantan haka
kuma ba wani nauyi mai yawa a kansa don haka in yi komai ma baya gani wani abu ma zai faru
haka ne
Yakubu Abubakar shugaban matasa yi mana bayani ka ji abin da ƴan uwanka matasa suke ta faɗa irin gudumawar da ya dace matasa su ba da irin abin da yake jawa matasan ke faɗa miyagun dabi'u
na'am assalamu alaikum
alaikum assalam
kamar yadda kai bayani cewa shugabanni da suka gabata sun yi bayani matsaloli da kuma hanyoyin da suke tunani a gyara lura da cewa matasa sun zama baki biyu ta sha'anin tsaro domin su ke aikatawa kuma su yake shahuwa a the same time.
Matasa, a nan za mu naɗe tabarmar shirin wannan mako, makon gobe ma ɗaura. A madadin muryar Amurka da kuma matasan na Sokoto birnin Shehu, Nasiru Adamu Elika ke cewa su yi mun haɗu a wani makon.
Wassalamu alaikum.